assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin taki haƙin dan adam. A yau shirin zai duba labarin korawan dan jarida ne daga aiki da gidan rediyon Al'amsar dake Maiduguri jihar Borno. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Kuma. Akasin ya auku ne biyo bayan ziyara da kafafan labaru suka kai wa gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum, inda gwamnan ya nuna bacin rai kan gidan rediyon Al'amsar har ma ya yi barazanar rufe gidan rediyon. Da alamu kuma gidan rediyon ta ba da haƙuri, har ma fushin ya faɗa kan ɗan jarida ɗaya tal mai suna Adamu Ali Ungulde da ke gabatar da wani shiri mai taken Arewa ina mafita. Da ba mamaki hukumar gidan rediyon ke ganin shi ne abin da bai yi wa gwamna Zulum daɗi ba, don haka ta kori ɗan jaridar daga aiki don ci gaba da samun jituwa tsakanin gidan gwamnati da gidan rediyon da talabijin na Al'amsar. Bincike da shirin ciki da gaskiya ya gudanar ya gano ɗan jaridar dai yanzu yana zaune cikin firgici da rashin aikin yi, yayin da gidan rediyon Al'amsar ke neman nesanta duk abin da ya faru da gwamnati, inda da farko ma kafar labarin ta musanta labarin. Sai da shirin nan ya tabbatar da babban manajan gidan rediyon cewa ya ga takardar da aka rabta ba wa hannu da ya tabbatar da kura Adamu Ungulde. Da farko dai ga abin da Adamu ya shaida wannan fili.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Adamu Ali Ungulde daga nan Maiduguri. To abin da ya faru shine wata rana, ranar Laraba, shugabannin gidajen rediyo na Maiduguri da Peace FM da BRTV Radio haɗin kan sojoji da kuma Al'amsar sun je gaida gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana Umar Zulum sakamakon samun dama da ya aka karagar mulki karo na biyu. An je taya shi murna game da wannan sa da ya a gidan gwamnati da ke nan Maiduguri. Ranar Laraba zan iya tuna kamar biyar saura sai na samu kiran waya daga cikin waɗanda suka je gidan gwamnati na gurgurun ƙungiyoyin kenan. Mutum ya tambaye ni ce Adamu kana ina? Nace ni nan ina kasuwar Gamboru
a nan Maiduguri. Waye tambaye ka?
Ɗaya daga cikin wanda suka je gidan gwamnati din.
Na'am.
Sai ce kana ina Adamu? Nace ina kasuwar Gamboru, ina zo sayan hatsi da alkama don shirye-shiryen gobe azumin Allah ya kai mu, wato ranar Laraba da yamma Alhamis aka tashi azumi a nan Maiduguri. Sai ce to sai ina kai? Nace ina tashi zan je gida bayan sallar isha'i in Allah ya kai mu, zan je rediyo Al'amsar, ina da program 7-8 za mu yi akan mahimmancin azumi da kuma abubuwan suka wajabta akan me azumi. Sai mutum ya ce min gaskiya zai wuya fa ka yi wannan shirin, wato program din. Nace me ya faru? Ya ce yanzu haka mun fito a gidan gwamnati, abin da ya faru lokacin da shugabannin kafafen yaɗa labarai suka shiga gaida gwamna, to mu ba mu san me ya faru ba, sai muka ji gwamna yana magana ran shi ya ɓaci, ya ce Al'amsar rediyo ina shugabanku. Sai aka nuna shugaban janar manaja yan shi ne ya dan daga cikin wani sauki ɓangaren Al'amsar ɗin. Gwamna yana magana ya ce duk abubuwan da muke yi a rediyon ku ana kira mutane suna kushe ayyukanmu, zan sa a rufe rediyon ku. Wani bana wajen duk abin da ya faru mutum ya mun labari ya muna rikin abin da ya faru, ce ga shi ga shi a ƙarshe dai gwamna ya yi fushi har ya ja microphone ya ce zan sa Babaje je rufe rediyon ku. Injiniya Adam Bukar Babaje na shugaban hukumar Bogi. To a takaice dai ya faɗa mun haka, yace yanzu ga abin da ya faru, mun fita gidan gwamnati a multi-purpose hall, ga abin da gwamna ya faɗa, don mu ba mu samu mun ida gaiso mu ba ma mun fita kawai. To daga ƙarshe dai ni daga ƙarfe 5:15 na maraicin wannan Laraban sai na ga WhatsApp ɗina saƙo ya shigo daga shi janar manaja na gidan rediyo Al'amsar Muhammad Usman, an rubuto takardar da aka sarrafa daga aiki, wato termination of appointment. Sai yace mun gashi gashi abin da ya faru, kai haƙuri ga abin da ya faru, amma Allah ya da muna ƙoƙari mu ga ka dawo bakin aikinka. Sai nace GM me ya faru? Na ga takarda ta mission appointment. Ya ce eh haka ne. Me ya faru? Sai na buɗe na karanta. Nace na ga ta me ya dalili? Sai ce a'a, an faɗa mana a cikin program naka da kake yi, wato Arewa ina mafita, wanda kake gabatarwa ƙarfe 7:00 zuwa 8:00, an faɗa mana cewa a ciki masu kiran waya kana bari suna kushe ayyukan gwamna na gwamnatin Borno kenan. Nace haka aka faɗa muku? Ya ce eh. Nace to ina shaida? Ya ce shaida ka yi haƙuri, mu ma direct ne daga sama aka bani. Nace direct? Eh, an ba ka umarni kenan. Ya ce eh. Nace to ai tunda aka buɗe rediyo Al'amsar a watan Janairun 2020 zuwa wannan 2023 duk bayan awa daya akwai automatic cover na uran computer bayan awa daya program suna adana kansu suna saving kansu idan aka fada date da rana da lokaci ni na imanin cewa aka ja ka bincika za ka samu abubuwan da nayi a cikin program din amma ba sheda sai ka kai hakuri ga abin da ya faru sai ka to naji Allah sashi maki alkhairi sai na hakura na yi shiru
shirin ciki da gaskiya tuntuɓi babban manajan gidan rediyon Al'ansar wanda aka yi ta nema amma samun sai gagara daga bisani mun yi nasarar samun sa kuma bayan da ya ji bukatar neman bahasi kan kora Adamu sai ya juya harshe zuwa turanci tare da zargin yadda aka tunkare shi da cewa an nuna rashin kwarewa aikin jarida ko an saba ka'idar aiki wato unprofessional manner kamar yadda ya rubuta a takardar korar Ungulde da wannan fili ya karanta to sai da gwamnatin jihar Borno ta bakin mai taimakawa gwamna kan labaru Isa Gusau ta ce ai tuni maganar ta mutu kuma an samu kuskure a bangarorin biyu amma sam ba ta da masaniya kan korar dan jarida daga aiki
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh na farko dai gidan radio nan tana nan tana aikin ta kuma wannan magana tsohon magana ne gaskiya yake wata uku da wannan abin ya faru abin da ya faru gaskiya kuskure ne daga kowane bangare akwai kuskure daga ita gidan radio akwai kuma kuskure daga wajen gwamnatin jihar Borno wannan shine gaskiya lamarin kuskuren gidan radio shine ma'aikatan bar ma'aikatan su wasu daga ciki suna abin da suka ga dama misali yanzu ka san gidan radio gidan watsa labarai wani lokaci akwai hatsari misali ka bar ma'aikaci ya rika faɗan ƙaryayyaki ya rika musamman maganganun da ya shafi tsaro ko kuma wasu maganganun da za su iya tada hankalin al'umma to gaskiya abin da ya faru shine ita kanta gidan rediyon ina jin ta da shi wannan ma'aikatan sun daɗe suna da matsala da shi gaskiya kamar yadda na samu labari sun ce ba shi ne na farko ba ya sa kasancewa kamar misali yanzu a ce a bar mutum yana gabatar da wani shiri sai ya zamana ya yi ta maganganu wanda yake babu gaskiya a ciki ko magana da zai tada hankalin mutane ko to wannan shi ne abin da ya faru amma mu kan ba gwamnatance yadda muka yi abin akwai kuskure a ciki kamar misali na ba da umarni ko a je a kulle gidan radio wannan kuskure ne
yanzu ne hali yake ciki shi radio yana ci gaba da aiki ba tare da tsangwama ba ko kuma har yanzu da saurari na aka ba tsakanin shi gwamnatin jihar Borno da wannan gidan radio
ranar da abin ya faru ina jin bai kai awa uku ba gwamnan da ya ba da wannan umarni saboda ya fusata ya ga ya samu labarin abubuwan da yake tafa da musamman ana saka da abubuwa wanda kwata-kwata ba gaskiya bane su kansu gidan radio sun amince cewa kuskure amma ranar da abin ya faru shi gwamnan ya kira ni ya umarce ni ya ce in je gidan rediyo in je da tabbatar da cewa ba kulle ba in tabbatar da cewa sun koma shirin su kuma na zo na kira manajan gidan rediyo na je na zauna da shi na kira chairman na board din su na je na zauna da su ban bar wurin ba sai da aka bude gidan rediyo ina jin dakatar da gidan rediyo duka bana jin ya kai awa da kwawa biyu na je na zauna da su sai na tabbatar da cewa duk matsaloli an kawo da su kuma gwamnan suna nan suna da wakili ma a gidan gwamnatin jihar Borno tun ranar maganan ya wuce gwamnan ya ci ga aka bar su ci gaba da aikin su kuma kaga manta cewa gidan rediyon nan gwamnan ai shi ya gabatar da gidan rediyon ma lokacin da aka bude shi akwai iska ba shawara cewa a hatsari ne kamar gidan rediyo ma mai zaman kanta zai zama na ofishin za su yi amfani da shi gwamnan shi a mulki na Allah ne ba zai hana gidan rediyo saboda ci gaba ne a jihar Borno gwamnan shi ya je ya yi commissioning gidan rediyon lokacin da aka da kansa ya je commission kaga in kuma an kare wani shekara hudu da yake ba ka taba jin an ce an hada wani an dakatar da wani dan jarida ko a hana shi aiki ba to aka kaice wannan shi ne abin da ya faru
a kushi ma'aikacin gidan rediyon Adamu Aliyu Gurde wanda rediyon suka dakatar da shi domin na tamkar shi ne aka huce a wuce a kansa ko kuma in ce sakamako na mataki ya fada kansa shi wani abu gwamnati za ta yi wa shi wannan dan talibin domin ya samu ya dawo aiki kasancewarsa shi ma dan jihar Borno
masu raro saboda kurewar lokaci idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan shirin yanzu a madadin Nasiru Adamu ya linkaya daga nan birnin Washington DC Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa muka kasance lafiya.